إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
إنا أقول الله تبارك وتعالى من قومي ليه هذا مو أتكلم وانا بمتاكي نتاو كان كراتو دكي sashin koyar da al'amuran ƙananan hukumomi da hanyoyin haɓaka tattalin arziki wato local government and development studies da ke wannan jami'a ta Ahmadu Bello a nan Zaria a wannan safiya ta Asabar 16 ga watan Sha'aban bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1438 wanda yayi daidai da 13 ga watan 5 shekara ta 2017. Ina ƙara mu da Allah ta'ala da ya ba wannan lajina mai albarka, lajinar da'awa da ke ƙarƙashin ƙungiyar Izara Reshen Zaria damar shirya wannan zama da kuma sauran lakcoci da aka fara gabatarwa da abin da za a yi yanzu da wanda za a yi anjima da wanda za a yi gobe da ma wanda za a ci gaba da yi insha Allah ta'ala. Ina roƙon Allah ta'ala ya ba jagororin wannan lajina da albarka lada ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa wajen ci gaba da irin wannan ayyukan alheri. Kamar yadda aka yi bayani, zaman da za a yi a wannan safiya yana cikin tsari da aka yi na wato ƙara wa juna sani workshop kenan wanda aka shirya wa 'yan uwa ɗaliban ilimi da kuma malamanmu waɗanda ke gabatar da tafsiri a cikin wannan Ramadan wanda alhamdulillah na wannan shekarar muna ainihin gab da shigarsa. Allah ta'ala ya ba mu ƙararrai mu da zuwansa lafiya cikin imani da aminci da salama, kuma Allah ya ba mu hikmancin moriya da amfanin abubuwan da ke cikin wannan Ramadan. An yi bayanin cewa abin da aka shirya za a gabatar a wannan safiya wanda ɗan uwa Dr. Ismail Abdulkadir Kabara ya kamata ya zo ya gabatar daga Kano, ba za a samu gabatar da shi a wannan safiya ba domin shi ne ya nemi a bashi zuwa gobe, amma dai don kar a zauna kawai ne tunda an riga an gayyaci mutane aka ga dacewar a samu yadda za a yi a zo a ɗan gabatar da nasiha ga juna don ya zama cikin abubuwan da za a amfana da su insha Allah ta'ala. Ina roƙon Allah ta'ala ya min gamda katar wajen gabatar da ɗan abin da na rairayo nake kuma fatan in gabatar a cikin ƙanƙanin lokaci. Maudu'in takensa shine nasihohi ga malamai dangane da karantarwa da tafsiri da wa'azi a cikin wata gaba, kuma tunda hatsin bara ne abin da zan gabatar kasancewar kusan awa uku kenan da samun labarin abin, kun tabbatar da cewa abin da za a gabatar ba abu ne mai yawa ba. To tunda hatsin bara ne ba wata dogon mukaddima ba wani bayani ko wata shimfiɗa mai yawa, kawai mai shiga cikin sulhin ɗan abin da na ɗan tsatsaro domin gabatarwa ga kaina da
ko yan uwa wadanda ke nan. Na fara da tunatar da mu matsayin da Allah ta'ala ya ba malamai. A matsayinku na masu tafsiri, masu karantar da al'umma, masu yin wa'azozi a cikin watan Ramadan, yana da kyau ku tuna da irin matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku. Ba sai an yi dogon bayani game da ilimi da masu ilimi ba, amma ina so in tarkizi ne a kan waɗansu nuqaf waɗanda mutum zai iya tunawa da su a kowane lokaci idan ana magana a kan abin da ya shafi malamai da irin ayyukan da suke yi cikin al'umma, wanda daga ciki ya haɗa da abubuwan da za su gabatar a wannan wata da muke fuskanta, watan Ramadan. Mun san cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa malamai a cikin jerin waɗanda ya kira da ulul amri, waɗanda aka yi umarni da a yi musu da'a. Akwai shugabanni, akwai malamai, waɗannan su ne ulul amri wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a yi musu da'a, kamar yadda Allah ɗin ya faɗa a suratul nisa aya ta 59, ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Wadansu daga cikin magabata a sahabbai sun ce ulil amri su ne shugabanni, wadansu daga cikin sahabbai da tabi'ai da ba'u tabi'i sun ce malamai, amma waɗansu kuma sai suka ce da malamai da shugabanni su ne ulul amri. Daga cikin wanda ya rairayo zantuntukan magabata a kan wannan matsalar da irin fassara da ake gani ta fi dacewa da ulul amri minkum, akwai al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala a cikin Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin da ya zo yana bayani a kan ulul amri minkum, sai ya ce tabbas shugabanni ne da kuma malamai. Ya ce sai dai a fage na sanin hukunce-hukunce da yadda za a ɓaɓɓaka rayuwar al'umma ta dace da abin da Allah yake so kuma ya gane shi. Ya ce malamai ne ke gaba. Ya ce domin kuwa li'anna qa'atul umara tabu'un li qa'atil ulama, domin yi wa shugabanni ɗa'a na bi ne ga ɗa'ar da za a yi wa malamai. Domin idan malamai suka ce abinda shugabanni suka faɗa ya saɓa wa Alƙur'ani da hadisi, ya saɓa wa karantarwa ko shari'ar Allah, ya saɓa wa manufar halittar da Allah ne, wa zai wa waɗannan shugabannin ɗa'a? Babu. Saboda haka ashe yi wa shugabanni ɗa'a na bi ne ko bai bi ne ga yi wa malamai ɗa'a. Tunda duk abinda shugabanni suka zo da shi da ya saɓa wa abinda malamai suka karanta, in dai abin da karantar din daidai ne, to ba za a yi waɗannan shugabanni da yawa. Ala kulli halin za mu fahimta cewa wannan aya na nuna cewa malamai na daga cikin ulul amr da Allah ta'ala ya yi umarni a yi masu biyayya. Malamai su ne ahlul zikri waɗanda Allah ya yi umarni da a tambaye su. Ga shi dai ya ce a yi masu ɗa'a, illa iyaka idan an samu turjiya ko saɓani a tsakanin su malaman da ‘yan uwansu malamai, to shikenan sai a komo a samu bayanin da ya fi inganci da tabbas ya fi zama daidai a cikin ainihin masadar na shari'a al-asasiyya, Al-Qur'ani da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama, da kuma abubuwan da magabata suka tafi a kai daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su. To sai kuma Allah ya nuna su dinnan sun cancanci a yi masu da'a, don suna da ilimi, kuma duk lokacin da wani abu ya taso wanda ake neman sanin hukuncin sa, to lallai ne a tambaye su, domin su ahlul fikr ne, masana ne wanda suna da abin da wani su bai da shi. Allah tabaraka wa ta'ala a suratul Nahl aya ta 7 da suratul Anbiya aya ta 43 ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ashe ku malamai kuna cikin ahli dhikri da Allah tabaaraka wa ta'ala ya umarni da a tambaye ku kenan idan wannan ramadan ya zo wata mai albarka kamar yadda tun gabanin shigowar watan nan da ba ana tambayoyi to amma idan ramadan ya zo abubuwan kankaru domin akan zo da tambayoyi dangane da azumi da hukunce-hukuncensa da waɗansu matsaloli wanda galibi ma ba a cika tambaya kansu ba sai a wata doriya a kan abubuwa kuma mabambanta za a yi ta muku tambayoyi a kai zakatul fitr ne abin da ya shafi umra ne cikin azumi abin da ya shafi wato zakka ta wajibi da sauran abubuwa mabambanta wanda al'umma za su tambaye ku sannan kuma salon karantarwa a cikin wannan ramadan ya kan canza saboda yanayi da munasabar watan don haka abubuwa kan karu na karantarwa ko na tafsiri ko na wa'azozi akwai wuraren da suke kullum sai an yi wa'azi ga matan aure kullum tun farkon azumi har ƙarshen ba za ka iya cewa abubuwa da yawa na karuwa kuma suna tasowa wanda ake buƙatar a samu ilimi kansu don haka ku ne Allah ya umarni da a tambaye ku fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna haka nan kuna cikin waɗanda Allah ya yi umarni da a koma zuwa gare su a duk lokacin da wani al'amari ya taso ko mai firgitarwa ko mai ba da mamaki ko mai tada hankali ko mai sa al'ajabi duk wani abu in ya zo wanda ba a saba da shi ba na yau da kullum shi ba yana cikin abubuwa na yau da kullum ba ne abubuwa ne wanda ba na kullum ba kamar lawazin kenan idan sun taso a hasuna da alaka ne da harkoki na gudanarwa abin da ya shafi tattalin arziki harkar tsaro ne abin da ya shafi mu'amala da zamantakewa alaƙar shugabanci ne da waɗanda ake wa shugabancin alaƙa ce suke da wato abu ne wanda yake da alaƙa da waɗansu abubuwa na aƙida ko na mu'amala ko kuma na ibada in wani abu ne wanda yake ba a san shi ba sabo ya taso ko aka ce a mai da al'amari zuwa gare ku don ku ba da hukunci ku yi bayani wannan abin da ya taso yana nema ya firgita mutane yana nema ya tada hankali yana nema ya tarwatsa tunanin mutane mecece mafita yaya ya kamata yi Allah ya umarni da ku dinnan kuna cikin waɗanda ya kamata a koma don a tambaye su shi yasa a suratul nisa aya ta 83 Allah tabaraka wataala ya ce wa idza jaa al-amru min al-amn aw al-khawf adaa'u bih wa idza jaa al-amru من الأمن أو الخوف أضاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه الله تعالى يقول إذا ونا الأمر يزوم جاءه أمر سيزول نكرة dan a nuna umumiya da shumuliya na dukkan wani abu in ya taso sabo wanda ba a saba da shi ba to idan wani abu ya taso wanda yake ba a saba da shi ba ba na yau da kullum ba abin da yake da alaka da abin da ya shafi ƙarfin al'umma ko haduwar ta wuri daya ko abin da ya shafi siyasa wato mulki ko abin da ya shafi tattalin arziki ko abin da ya shafi tsaro ko makamancin wannan duk wani abu wanda yake na amu ne na aminci ko na haufu na tsoro na firgici da tashin hankali Allah ya ce a za'u bin sai ga wasu kawai suna ta yaɗawa su je can su faɗi su je na ai kaza ne ai kaza ne ai ya kamata ai kaza ne kamar yanzu lokacin social media sai ga ana ta rubuce-rubuce kamar yadda kwanakin bacin wajen wata uku na ga wata ta yi wani rubuta saka a wani forum da nake ciki duk da ma ni duka forum da nake ciki ba na rubutu amma ba abin da ake turawa wanda ba na gani saboda kullum ina kai ina duba amma ni ba na cewa komai to sai ta turo wanda shine karo na farko da na ɗan yi wani abu nan mai kama da jawabin ɗan kaɗan a ciki wai take cewa tambaya ce ta yi wai wata ce wani ya zo yana neman ta ita musulma ce shi kuma ba musulmi ba ne sai ta ce mata sharaɗin ta yadda wato sai ya ce mata shi zai musulunta tunda ta ce sai ya musulunta sai ya ce zai musulunta amma sharaɗin ya musulunta sai ya yi zina da ita sai ta yadda ya yi zina da ita sa'an nan sai ya musulunta to wai sai take tambaya to yanzu shi wannan abinda dai ta yi jihadi ne
tunda dai gaji ta sa ya musulunta ta ce turai ko komai dai
ka wannan musulunta ce
sannan da ganin ainihin yadda ta rubuto abin
ta kiro ne daga wani korofin wanda yake na kiristoci
saboda ta ce ne shin yanzu ta yi saving life
saboda wannan islam ne na kiristoci
to irin wannan misali za ka ga abubuwa na tasowa kamar yanzu lokacin da magana ta so a jihar Kano ko daga jihar Kano ko daga masarautar Kano dangane da abin da ya shafi ƙara aure ko kuma abin da ya shafi iyakance shekarar da za a aurar da 'ya mace za a ga kowane Ali da Rabo ya zo yana bayani wannan wata matsala ce wadda take ma iya cewa ba ko sako sako tsohuwa tsohuwar matsala ce amma wadda ta zo da riga irin ta zamani saboda haka aiki suwaye su bayani akan matsayin addinin musulunci akan wannan aikin malamai ne ba aikin kowane alidara bane ba aikin kowace kandala kandala bace amma za ka iya sai a yi ta yadawa a yi ta maganganu da sauran abubuwa irin wannan to Allah ya kiyarta Allah bai yarda da wannan ba saboda haka yace idan irin waɗannan abubuwa sun zo ko kuma ka kawai misali wani a social media ya rubuto cewa wanda za su hanyar kamar can su kiyaye a wajen gidan waya ana ainihin kar mutane ana bigewa a lokacin da yake aiko wannan yana ba da labarin wani abu ne da ya auku shekara ɗaya da ya wuce an wuce wannan wurin amma yanzu ya turo a yau don cire shi da gani ba sai a ranar saboda haka sai ya turo social media misali ka ga yanzu wani al'amari na firgici na tsoro ya zo a al'umma to wannan ka ce ana rigima ana kashe musulmi a wajen gidan waya alhali shi ne abin an dade da yin sa ba ne yanzu bane misali shi kuma yanzu ya aiko da shi kuma ya aika wa mutane kila 500,000 ko fiye da haka sannan a cikin waɗannan mutanen wasu ma suna da nasu forums din sun tuttura ka ga al'amari ya zo min al-khawf ja'ana amru min al-khawf al'amari ne na ban tsoro na firgitarwa wani na iya cewa ai kawai tun da haka ne bari mu fara makwabta tun da ba musulmi bane a matsayin ne a matsayin mai da martani to Allah bai yarda da wannan saboda haka sai sai ga azabu bihi mutane sai su yadawa munafikai da jahilai da sauran mutane sai su tayin haka Allah ya ce walau radduhu ila rasul idan da sun mai da irin waɗannan abubuwa da suka zo musu zuwa ga manzo wa ila ulil amri minhu da kuma waɗanda suke shugabanni a cikin su kun ga yanzu da manzo sallallahu alaihi wasallam shine shugaba a nan wurin an sake fito da martabar malamai ne a matsayin ulil amri minhu kamar yadda can aka ce wa ulil amri min awai wa ulil amri minkum dangane da abin da ya shafi da'a nan ma an sake fito da matsayin malamai a matsayin lalle su dannan ulil amri Allah ya ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum aida waɗanda ke bin diddigi su kwakulo su ainihin fitar da al'amari na hukunci na yadda abin yake da yadda za a yi mu'amala da shi aida su za su sani saboda ai wanda ga cikin mafuka gabata yana cewa idza aqbalat al fitnatu alimaha kullu jahil idza aqbalat al fitnatu alimaha kullu alim wa idza adbarat alimaha kullu jahil idan fitina sun karo to malamai ne kadai suke gane cewa wannan fitina ce ga yadda ya kamata amma in ta zo ta gama abin da za ta yi ta juya baya kowane jahili ba zai samu abu mafi a lokacin zai gane ashe kenan la alimahu alladhina yastanbitunahu minkum minhum lallai malamai ne don su suke yin istinbati na al'amura su suke iya fahimta bisa ka'idoji na fiqhul nawazir sai su gane wannan abin ga hukuncinsa ga mazubinsa ga ma'auninsa ga inda ya kamata a ajiye shi ashe kenan ko shakka babu ku malamai kuna da wato matsayi babba wanda ba za a yi wasa da shi ba musamman ba a lokacin irin wanda muke fuskanta na Ramadan wanda abubuwa da yawa suna tasowa da ake bukatar a san hukunce-hukuncen su kuma dama aikin ku ne ku yi wa al'umma tarbiyya ku tarbiyyantar da al'umma akan ilimi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul Ali Imran aya ta 79 ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بيوا غا
ga wani mutum Allah ya bashi littafi, ya bashi ilimi na littafi da hukunci da annabta, sannan ya zo yi wa mutane ku zaman tobayi na kuma bayan Allah. Ba aikinsa ba ne, aikinsa ya haɗa su da Allah. Duk wanda aka turo yana haɗa su zuwa ga Allah, an ce ne ya kira su ya haɗa su zuwa ga Allah, ya kai su zuwa ga Allah ta hanyar musu da'awa. Allah ce walakin kunu rabbaniyin, sai dai ku zamanto rabbaniyawa, masu tarbiyya, masu ilmantarwa, masu tsora mutane akan turba ta kyautata mu'amala da ilimi. Bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna. Su wane ne masu karantar da littafin? Ba malamai bane. Su wane ne masu yin darasi, masu karantarwa? Ba malamai bane. Ashe kenan aikinku ne ku ilmantar da mutane ba akan ilimi ba, bal ku tarbiyyantar da su akan ilimi. Ba ku karantar da su ilimi ba, ku tarbiyyantar da su akan ilimi. Domin ba iya tarbiyyantar da mutum akan ilimi har sai an karantar da shi. Wajen karantar wannan sai a tarbiyyantar da shi akan wannan ilimi, don ya zamanto ba wai yana faɗi ne rarara da baki ba, a aikata ma za a ga ilimi din tare da shi. Wannan yasa al-Imam Tabari, imamul mufassirina, a ƙarƙashin wannan aya yake cewa dangane da rabbaniyuna, yace ar-rabbaniyun aidan hum imadun nas fi al-fiqh wal-ilm wa umur ad-din wad-dunya. Yace ashe rabbaniyawa sune madogaran al-umma, sune ginshikin al-umma, sune filafila da jama'a ke dogaro da su, ke jinginuwa zuwa gare su. Fi al-fiqh wal-ilm wa umur ad-din wad-dunya, a cikin fiqh da ilimi da al'amura na addini da kuma na duniya. Kenan lallai malamai yana da mahimmanci mu fahimci wannan al'amari, wanda yake in ba mu fahimce shi ba za mu iya kasa fahimtar matsayinmu da irin abin da ake tare ne. To a matsayinku na malamai, magada annabawa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ko al-ulama warfazun anbiya'i, al-imamu abu dawud da sun rinsu roki wannan hadisi. A matsayinku na waɗanda Allah ya ɗaukaka darajarku, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Mujadala aya ta 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. A matsayinku na waɗanda Allah ya tabbatar da cewa ku ne kuke tsoronsa, saboda ku ne kuka san dokoki, kuka san hukunce-hukunce, kuka san abin da yake so kuma ya yarda da shi. كما يقول الله ان يمنع سورة فاطر آية 28 إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما تيو نود أن الله يبقى جابورا في الأمة أفجن إلمي تجارة كوني ذاك إلما تند جماعة كدورا سأكن تربة تربة تجارة. كما يقول الله ان يمنع سورة السجدة آية 28 وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. للي أقول مكاتر كلها da abubuwa da yawa a wajen karantarwarku da yin tafsirinku da kuma abin da ya shafi wa'azozinku a wannan wata mai albarka da muke fuskanta. Akwai abubuwa guda shida wanda nake so in jawo hankalinku gaba ɗaya zuwa gare su a yayin da za mu shiga cikin wannan wata, duk da cewa ba sun takaitu ne ga wannan wata ba, amma dai musamman a wannan wata mai albarka da za mu shiga akwai bukatar mu maida himman kwarai akan ainihin lura da su da kula da su da kuma tsayuwa a kansu. Kuma ina roƙon Allah ta'ala ya taimake mu akan haka. Abu na farko yan uwa shi ne lazimtar ikhlas, lazimtar ikhlas. Lallai ina yi wa kaina da ku da dukkan sauran yan uwa wanda Allah ta'ala ya ɗora muku wannan muhimmin al'amari, wannan muhimmin al'amari da mu lazumci ikhlas. Kasancewar ikhlas na ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyu da dole sai sun cika, sannan aiki yake samun karɓuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda duka ku sani. Kuma shi ikhlas nan kamar yadda kuka sani dalili ne na ɗorewa da kuma dangwamen aiki bawa. Duk abin da yake an yi don Allah to yana da wara, abin da yake ba na Allah ba yana lalacewa ya ƙare ya ɓace a neme shi a rasa. Ko da wata irin shahara ko yayi, ko wani irin suna yayi, za a kai lokacin da ba za a biyar da kwata-kwata. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a cikin hadisin da Imam Ahmad da Hajji suka rawaito yake cewa bashir hadhihi al-ummata bis-sana wad-din war-ri'a wan-nasr wat-tamkin fil ard faman 'amila minhum 'amala al-akhirati lid-dunya lam yakul lahu fil akhirati min nasib manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai wannan al-umma wata al-ummar al-ummar sa wace daga ciki ummatu da'awa ko ummatu al-ijaba ummatu al-ijaba wanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai mata bushara da haske da addini cikar addini da daukaka da nasara da tabbatuwa a cikin kasa wajen jagoranci da mulki da kuma ainihin wato gudanarwa na al'amura ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman amila minhum amala al-akhirati lid-dunya amma fa sani wanda duk ya aikata wani aiki na lahira amma dan duniya aiki ne da ake yi don lahira amma shi yayi don duniya to lam yakul lahu fil akhirati min nasib bai kowane irin rabo dangane da wannan aiki da yayi a lahira karanta alqurani da yi bayani akan hujjojin da ke cikin sa da dora mutane akan turbar da ta dace na yadda za su yi mu'amala da alqurani karantarwa wa'azuka a cikin watan ramadan duk abubuwa ne da ya kamata a yi su don lahira to wanda fi kuskure ya yi don duniya ko dai ya samu wata daukaka ko dai sunan shi ya shahaya ya bayyana ko dai ya samu wani matsayi ko dai a ce ya iya ko dai ya jayayya da abokan tafiyarsa ko kuma dai ya ja nasa zugar ya yi ƴan ya namu su zo miki ko kuma dan wani abu dai ko da menene ko kuma kawai dan shi yana sha'awar ya shiga cikin ƴan babin Khalid Tu'rab kawai ya zama dai shi kullum inda aka nufa zai saba don a ce shi da baje adadin wannan ba dan Allah bace ba dan lahira bace dan duniya ne to wanda duk ya aikata aikin da ake yi don lahira aikin lahira ya yi don duniya to ba yi da komai ta kowane irin rabo dangane da wannan aiki a lahira hakanan ya zo cikin sunan darimi hadisi mauquf daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa la ta'allamu al-ilma li thalathin litumaru bihi sufaha wa tujadilu bihi al-ulama wa litasrifu bihi wujuha an-nas ilaykum wa tabu bi qawlikum ma inda Allah fa innahu yadumu wa yabqa wa yanfadu ma suwa Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace kada ku nemi ilimi dan abubuwa guda uku domin ku jayayya da wawaye ku jayayya da zai zama kurudu wawaye ko kuma ku jayayya da malamai ya zama inda aka tafi kai sai ka tafi wani wurin daban ba dan kana dalilin da yafi nasu ba ba dan cewa wannan dalilin naka babu wani wanda ya saba mishi ba ba dan saboda wannan matsalar an yi sabani kanta tun talatala ba ba dan saboda wannan matsalar babu wani sabani kanta tun talatala ba a haka kawai kai dole sai inda kake so nan ne babu ko wata hanyar sai wannan to yin zaman to dan jayayya da malamai ne ko kuma dan rudan wawaye ko kuma dan juyo da fuska karkato da fuskar mutane a ce ai wani sai kana so ka ji abu kaza sai ka ji majalisun wani ko sai ka je wurin tafsirin wani ko sai ka saurari karatun wani shine zaka ji kaza ka ji kaza ka ji kaza to in ya zama dan irin wannan ne to akwai matsala Abdullahi kuma sai yace ku nemi abin da ke wajen Allah na lada da maganganu don abin da za ku karanta don abin da za ku faɗi duk tafsirin da za ku yi duk wa abin da za ku yi ku nemi abin da ke wajen Allah na lada da yarda domin abin da aka yi don Allah shi yake dawama kuma yake wanzuwa abin da ko aka yi ba don Allah ba to yana tsayewa ya ɓace ya fushe ya guce don haka nasiha ta ta farko a gare mu dangane da abin da ya tafi karantarwa da yin tafsiri da kuma wa'azozi da za mu yi a cikin watan ramadan shi ne mulzumci ikhlas yi don Allah domin wannan ne abin da zai sa ayyukanmu su karɓu kuma wannan ne zai zama dalili na ɗorewa da dawamin ayyukanmu Allah ya taimake mu ya azurta mu da ikhlas
abu na biyu yanwa shine jajircewa wajen kawo haɗin kai a tsakanin musulmai ta hanyar rubo da sabubban da za su rage yawan saɓanin da ke jawo rabuwa. Na faɗi wannan saboda na san saɓani wani abu ne wanda yake kadari bai yi ba a ce al'umma ta koyi da ba manufar Allah ba ce. Amma duk da haka kuma amrun shar'i shine kuma an yi umarni da a samu ijtima. Shi yasa ma wata ka'ida da malamai ke yawan ambatonta dangane da abin da ya shafi rabuwa da haɗuwa ita ce al-aslu al-qadari al-ikhtilaf wal-aslu ash-shar'i al-ijtima. Asali na kaddara abinda Allah ya kaddara shine sabani wala yazaluna mukhtalifin wannan haka Allah ya kaddaro. Amma kuma wannan asali ne na kaddara amma asali na shari'a shine wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarru shi yasa aka ce al-aslu ash-shar'i al-ijtima. Bisa wannan ne malamai ke cewa wajibin kowane malami ne wanda yake so ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da wanda suka biyo bayan ya yi riko da sabubba da za su kawo haɗuwar al'umma su kuma rage dalilan da ke kawo rabuwa. A yau za mu ga yadda rabuwa ke katattara mu musamman ma cikin abubuwan da ba dole ne bai kuma kamata a rarrabu akan su ba. Sannan akwai abubuwan da za a iya rarrabuwan kila saboda ijtihadoji sun bambanta fahimta ta bambanta amma ba da buƙatar a tada jijiyan wuya ko wani ya tada hankalin wani ko a samu kace nace dangane da wannan kasancewar wannan kila al'amari ne ɗabi'i ya dace da jiya ɗan adam. Magabata sun yi saɓani a kan irin waɗannan abubuwa kuma ba su yi alwala'u wal bara'u da juna a kan wannan ba. Amma za mu gani a yau a da'irar sunna saboda wannan musibar ta fi a cikin a da'irar sunna da yawa daga rarrabuwar da ake yi ka'ida ta fi 99 bisa 100 na dalilan rarrabuwa a cikin ahlus sunna wallahi matsaloli ne wanda suke tuntala-tala a samu a kansu. Kuma dalilin da ya sa aka saɓan nan yana nan bai kuma gushi ba amma ba saba yin alwala wal bara'u da juna akan wannan ba su yi wa juna musama'a sun zo juna sun ƙaunaci juna sun yi mu'amala da juna sun yi sallah a bayan juna sun ba juna uzuri da sauransu. Ina daga misali ɗan kaɗan ɗan ƙarami ko na kusa kusa za a ibadawa abin da ya faru a tsakanin sayyidina Usman radiyallahu anhu da Abdullahi ɗan Mas'ud. Amina lokacin aiki nan kowa ya san fadon Abdullahi ɗan Mas'ud dangane da haɗa sallah da kuma yin ainihin wato ƙasu. Ko kuma yake raba kafin yin ƙasar Amina ba haɗawa ba yin ƙasu ko wacce a yi a lokacinta wannan kowa ya san fata wata mashuriya. Amma sai Usman ɗan Affan radiyallahu anhu ya zo ya cika sallah kuma ga Abdullahi ɗan Mas'ud ya bi shi sallah. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisan da aka rawaito duka dangane da siffar hajjin sa ba a rawaito ya tsaya babu ran babu abinda malamai ke faɗi babu hanya ƙwara ɗaya da hadisi ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika sallah. Kaga kenan a yau wani zai dauka cewa wanda zai cika sallah to wannan yayi bid'a irin wanda ba za ba a gaba sallah wani zai yi maka haka. Amma Abdullahi ɗan Mas'ud sai ne sayyidina Usman sallah kuma kowa ya san matsayin sayyidina Usman addinin musulunci ko yin shi a sun san matsayinsa kawai dai rashin mutunci ne yasa da gangan sun sani wajen a duniya wasai kanata an fi sun zulma ma'ulwa. Amma da ya bida a gaba sallah sai wasu daga cikin almajiran Abdullahi ɗan Mas'ud suka ce masa ah ga matsayinka da muka sani ga kuma abin da ya faru sai ce eh na bi shi. ta da cewa kafin ba ya bi sai da yake mai yasa yake so ya cika sallah ko kuma yayi duhu ya cika yadda da yake ne yasa kace maka saboda jama'a ta ka musulmi sun ya musulunci yaya mutane a wurare da kauyuka da garuruwan da ba su san komai ba ba su taba zuwa wani abu na addini an haɗu ba sai a wannan gaba idan aka yi raka'o'i na biyu aka bar wannan wurin zai koma garuruwan su a wurin sallolin da raka'a da biyu saboda haka shi zai gudu dan su samu daki Abdullahi da musu da ga fita wannan dalilin ba bai gamsu ba amma duk da haka yake shi sallo da aka gama aka tambaye shi me yasa yace li anna al khilafa sharrun don sabani sharri ne in ware in ja zugada in yi sallah ne kada raka'a biyu shi yana shugaba yayi raka'a ai sharri ne wannan don Allah girman wannan abin bai ninninka wasu abubuwa da dama da muke sabani a kansu har muke kimi juna sallah ba wannan matsalar girmanta bace bai ta ninninka bai ninninka wasu abubuwan da muke sabani a kansu ba to wajibin mai tafsiri ne wajibin mai karantarwa ne wajibin mai wa'azi ne a kowane lokaci ba kawai cikin Ramadan ba a kowane lokaci ya zama tunaninsa al-i'tilafu al-ijtima'u ba al-ikhtilaf ko at-tahazzub wa at-tafarruq ba shine abin da ya kamata ba akwai wanda suka fitu da cutar ko kullun suna so wani kullun suna so zama daban kullun suna so a gansu sun fita daban wannan babban cuta ce cuta ce wanda wallahi sai ikhlasi kwarai yake warkar da wannan cuta bar ku ji abinda malamin hadisi na wannan zamani الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ويفضل ده يعني ده وانا القضية كما يقول لك وانت رسالة الآن وانا فا متونة الخلاف ضوابطه وأحكامه عند الإمام الألباني أبكي وانا رسالة مربوطين يا كاو مكان الألباني لا أكي ما تتبع جمال الألباني شيخ الألباني أنت بيجي جمال الألباني sai ke cewa al-khilafu haqiqatun waqi'atun ma'al afal usulan wa furu'an fala yajuzu tajahuluha aw ar-ridha biha wa inna ma yajibu ala ahli al-ilmi an yuhawilu fi kulli qatrin wa mas taqlilahu qadar al-istifaha Sheikh al-Albani an tambaye shi game da sabani sai ce kun ga sabani wani abu ne wanda yake hakika tabbas kuma yana faruwa a cikin al'umma ba wanda yake hana shi ba wanda yake kore shi akwai shi yace bisa bakin ciki tunda ba abin da ake so bane tunda ai mun ci al-asl al-qadari al-ikhtilaf wal-asl al-shar'i al-ijtima' saboda haka yana ce ma al-asl usulan wa furu'a albani yace a cikin mas'aloli na usuli abinda ke da alaka ma da aqida hatta abinda ke da alaka da aqida ba ku gani ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cikin majmu'ul fatawa ya kawo wannan amfila dangane da yadda zaka ga sabani a cikin aqida ba a cikin magabata kuma misali lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi isra'i da mi'irajin shi a mi'irajin nan ya ga Allah ko bai ga Allah ba wannan matsala ce ta fikihu ko ta aqida ta aqida amma sa abai sun yi sabani kansa akwai wani wanda ya gamu ko shi shin mamaci a kabarin sa mamaci a kabarin sa ana yin masa azaba a dalilin kuka da iyalansa suka yi wannan matsala ce ta fikihu ko ta aqida ta aqida amma an yi sabani kansa akwai irin wannan na ya ba da misalai wajen guda bakwai zuwa tara wanda suke masail ne ma aqidiyya amma duk da haka an yi sabani kuma babu wanda ya alwala wal bara'u dangane da su kowa ne yana kokari ya bayyana da hujjarsa ya nuna ainihin rinjaye matsayinsa amma ba wani wanda ya taba aiban da wani akan wannan yace bala ya juzu tajahulaha bai halarta wani ya nuna wai babu sabani ko kwata-kwata kamar sabani wani abu ne tsawo wanda duk ya zo da wani abu sabani abinda wani yake shikenan ya zo da kamar wani munkarin min alƙawli wa sura ba awi rubabiha kamar yadda bai halarta mutum ya yanke da sabani ba ya ji kawai ai sabani abin ne a kai yace wa inna ma yajibu ala ahli alilm wajibin malamai dai shine an yuhawilu su yi ƙoƙari fi kulle ƙasarin wa masu a kowane continent yanki na duniya da kowane gari su yi iya ƙoƙarin su wajen taƙalilahu ƙadar ittiba wajen rage saɓani gwargwarin yau wannan shi ne ginshiri nasiha cewa lallai ne mu yi ƙoƙari wajen rage saɓani duk abin da zai taimaka wajen rage saɓani mu yi shi ba tare da mun saki ka'idodi ko mun kasa nazimtar ka'idodi na shari'a wajen mu'amala da nasosi ba wannan yana da muhimmanci kuwa sai nasiha ta uku ina wa kaina nasiha da ku da sauran yan uwa cewa mu yi kokari wajen fahimtar dalilan da ke jawo ma saɓani can na ce a rage a bi sabuwa na ganin ayi rage musamman irin saɓani da ke jawo rasuwa to mu kokari kuma mu fahimci dalilan ma da ke jawo saɓanin ta hanyar bambance saɓanin da ke zuwa saboda nau'antuwar dalilai irin saɓanin da ake cewa ikhtilafu tanawwu mu bambance da kuma wanda yake aukuwa a dalilin cin karo da aka samu a cikin nasosi wato ikhtilafu tanawwu ya zama so mu iya bambance tsakanin ikhtilafu tanawwu da kuma ikhtilafu tabaa ikhtilafu tanawwu ai alkhairi ne kuma abu ne da ke nuna irin wato alkhairi ko kuma fadi da irin kamala da ke cikin shari'ar musulunci yana nuna fadi da kamala da ke cikin shari'ar musulunci ikhtilafu tanawwu nau'o'in kiran sallah ko siffofin kiran sallah siffofin iqama siffofin salati ko nau'o'in salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah da sauran abubuwa alkar da ake alku alkar da ake sujuda irin wannan duk wannan na nuna ne yana nuna wato fa'i da kuma kamala ta shari'ar musulunci ikhtilafu tanawwu irin wannan ka tsaya kana jayayya da wani akan wannan matsalar ai kaga wannan yana nuna cewa kila baka san inda kanka ke ciwo bane to a bambance wannan da kuma ikhtilafu ta ba wanda shi kuma in ka ɗauki ɗaya zai nuna cewa sai dai ka aje ɗaya to amma in an samu abin da yake na ikhtilafu ta ba ya yi kamata mu amalance sa ina da muhimmanci mai ƙoƙari mu fahimci wannan akwai ikhtilafu ta ba wanda a dalili na bayyanar nasosi ne wanda za a iya yi wa kila iya haɗa su a jami'u ɗaya ya koma ya aiki a yanayi kaza ɗaya kuma a yanayi kaza ba a zauna lafiya ba an yi jam'i domin a yi aljabu a wulajen da tarjihi na amkara kamar yadda muka sani akwai yanayin da a ikhtilafu da ba su nan waɗannan nan su sun da suke da saɓani da juna ba za a iya musu jam'i a aiki da su ba amma kila za a iya gano a tarihance wanne aka fara faɗi wanne ne ya zo daga farko a wanne ne ya zo daga ƙarshe kaga a nan wurin za a san nasir za a san mansur kaga shi ma ba tashi hankali in wani yaro da wani abu mai kama da suka ce masa a ana gafa malam ai abin da yasa wannan da shi ake daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kaza ko kuma aya ta sauka aka ce kaza aka canza kaga zo na lafiya sai ba za a iya gane haka ba a ƙarshe ne za a yi sai dai kokarin yin tarjihi tunda ba iya jami'i ba ba kuma san tarihi ba ballan tana iya gane wanne ne farko wanne ne ƙarshe wanne aka shafe wanne ne ya shafe to kina ba iya tarjihi a yi bisa ka'idojin tarjihi a duk waɗansu abubuwa wanda ba ma ba ni ba wato ba ni bi ba zan misali zan ba da ne ba dan gobe ba sai dan saboda nan dai dama dai daga malaman ku da shugabanan sai kuma yan uwa nan arziki akwai ka'ida wanda take malamai na ambatan ta kuma ta shahara cewa duk wani aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsiriyanta ma'ana wanda ya zama ba an gwama shi da wata magana ba aiki ne babu kuma wata magana da ta kafade wannan aikin ko manzo Allah kuma ya faɗi wata magana da ke gwama wannan aikin sannan kuma wannan aikin ba fassara ce ba fassara bane na wata aya alqur'ani ko wani umarni da manzo Allah zai kuma yi mana domin ana iya samun aiki da fassara ne na wani kuci to in dai aiki aka danganta wa manzo Allah kuma ko kuma manzo Allah ya aika to kololo hukuncin wannan aikin shine mustahabi bai taba zama wajibi balle zama sharadi duk aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsiryanta daga ainihin wata magana da aka gwama wannan aikin da shi kuma ya zama to wannan aiki ba fassara ce ta wani nafsi ba wanda aka fassara aikata ba to kololuwan wannan ainihin aikin shine mustahabi ko kuma da in ka tashi islamu wasu malamai kace sunna kuma haka magana wajibi bai taso ba ballan tana ne sharadi to yanda zan ce mana mai za mu ce game da jilsatul istiraha mu tabbaka wannan hukuncin akai magani ina za mu saka watakila in za mu tabbaka mata wannan kaida mu kaida ce karɓar jami'an duk malamai ba in za mu tabbaka wannan kaidar sai mu ga cewa maganar wani ya ga wani ya ma wani kallon hadarin kaji saboda ya yi sallah da yaji zuzu isra'u da kasuwa ko ba ga ya ma wani kallon hadarin kaji ga kamar wani da iya ma sallah ba ko wani da bai sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ma kasuwa to dole ne ya zama malami ko dalibi kimi wanda zai tafsiri koyewa ko ya karanta da al'umma da mai wannan hakika ya kuma bambance tsakanin sabanin da a shar'anci ake zargin sa da kuma sabanin da ba ma zargi a kansa al-khilaf mahmum da al-khilaf ghayr mahmum mutum ya bambance akwai sabanin da ba zai yi ka zargi wani a kansa ba misali idan muka ɗauki matsalar sallar la'asar a banu ƙuraiba da ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin sahabbai ba sabanin kai ba to wai na ka saka cikin wani sun ce ai kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmanci mai sauri ne amma bai nuna cewa ainihin sallah lokacin da zai yi bayan Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallan ba lokacin sallah ba za mu sallan ko kuma sallan ko kuma ka ce ah shi manzo Allah ya ke mawahi ba waye kake kun lokacin sallar asar ne yau aka canza na yau kawai ko da haka mutum da ya je karfi sallah sai abun gure da ba za mu san an wata ba za mu sallah ba sai saboda gure da koyaushe to da haka duk wani sabani ne zama a dalilin ijtihadi ne na fahimtar nafsi saboda wannan nafsin bai samu gatan abubuwa da ba nafsin subutin sa ba ga bai bane a wajen malamai fanni ne sannan dilalar sa ba ga bai iya bace zanniya ce to din nafsin da ya rasa gatan abu jinnan to sai dai ayi hakuri in ba samu wanda gaskiya maka ba ta saba ba shikenan kina sai zama ijma'i amma idan an samu wani ya saba to al'amari ya zama to dole ai ta kasan san in an tashi magana kan su kamar yadda yake malami mai wa'azi mai tafsiri mai karantarwa yake da buƙatar ya bambance tsakanin al-thawabit wal mutaghayyirat domin su ma waɗannan abubuwan guda biyu na daga dalilan da in ba a san su ba ake samun sabani sha ruwa akwai sawabi abubuwan da ba su canzawa mahma balaga al'amr ba su canzawa mahma kana al'amr ba za su canzawa suna nan yadda komai da ne komai yin da damina da rani da sanyi da zafi da talauci da wadata ba sa canzawa suna nan yadda su kuma suka fi wa cikin shari'a al-tawadi akwai kuma al-mutaghayyirat wadanda suke canzawa a dalilin canjin lokaci ko yanayi ashe ba malaman tarihi sun rubuta mana ba daga cikin tarihin da muka karanta dangane da Sayyidina Umar akwai shekarar da aka zo aka yi sata aka tabbatar da ainihin satan amma ba yanke hannu ba kun tuna ai me yasa saboda la'akari da yanayi la'akari da yanayi in dai hudud a shari'a manufar su ita ce a hana a tsawatar ya zama gani gawa ne ya zama kafara da sauransu to da aka shiga cikin halin da kuma duk abin da zai taimaka hudud din na iya dabbaka su an rasa su da za a yi shi kuma ba za a yi ba yanzu misali akwai wanda zai ce kawai shi saboda malam wani ya bada fatawa shi shike don duk duniyar nan ba wanda ya fita da ta kuma shi malam wani nan malam wani ba sunan shi ba annabi wani ba shi kansa ya ce malam wani ne da malam wani zai zama tun fatawa ka ba za a tada ba ko kuma ba za a saba ba a matsayin shi nawa waye dukkan ba da mai sun yi na cewa fatawa ba ta da dukkan hukuncin fatawa ba na zuci in dai akan abin da yake an taba sabawa in dai ba wai sabani ne na san zuciya ba wanda ya shiga cikin alkhilafu ba mun kenan in dai sabani ne ne zo a dalilin yanayi nafsi ba za ka ce mu wani ya abin gaba saboda haka fatawa su wannan malami ba mulzima ba ce ba ta lazzarta kowa sai wanda ya gamsu da ita illa ya ga ni da kai in ba mu da abin da za mu tura fatawa ba to fatawa lalle ne aiki idan ba za mu kasa aiki wani abu ba amma in dai ina da fatawa wani malamin kuma kuma na gamsu na fada ne sai ya ce malama da ya bar sa shi ke nan ba zama yankan wuka ba shi ruwa to amma mu kaddara ka dauka haka sai mu kai zaka fada rijiya domin wata kila makasidu shari'a zaka iske cewa ka sa wa karo da kwai ne misali ne kusan malaman Saudiya bisa ijma'i ɗaiɗaikun su da hatsuwan su sun ba da fatawa da haramcin hutun mota da mace mala wa bakar kone yan madina haka ne ruwa to yanzu a najeriya wannan mutum za ta bugu me ya dawo da zan aiki da wannan fatawa ta wata hanya zan yi aiki da ita wato yanzu in sai mota ina da hali in ba mata ta tuka shi ya fi hadari a kan umbanta ta je ta hau kan babur nonanta na dunguran bayan wani ko kuma ta hauke kena biyar a sa ta a gefen sanan gefe da gefe inda yake dan sirrin dan kut amma ya zo ya kari ga wannan ga wannan ko kuma a motar bus da ake shiga a can cinyanta da duwa wuce jikin wannan sauransu wannan shi ya duka da manufa ta shari'a ko ko ta duki ta kare wanne ku kusa da manufa shari'a in dai manufa shari'a ita ce kawo amfani da cika amfani da kuma kau da barna da karnan karnan wato karnan karnan wanne ya yi a shawarci dole mutum ya zama to mai fadaka ba mai gafala su sun ba da fatawa duk wani akiri da ke a su a saudi arabia kowa zai iya daukan mota kowa hayar mota ne nawa ne ina ne za ka je zuwa ina yau ta riyal goma saboda haka ba wani abu bane kowa zai iya zuwa da ita da ɗanta su fita ko da mijinta su fita su hau wuta su suna baya a kai su ko ina munan haka ne ba haka ba ne kowa ya sani idan ana wuyar mai an samu lokacin da an yi wani irin tsanani na wuyar mai a Najeriya mata ta wunda mota ake hurga ko ta mutu su shiga su samu ne kai ba wancan lokaci ba ko yau Allah ya kai mu ranar juma'a karfe 6 yamma ka je bakin FCE zuwa gobe ka ga yadda ake shiga mota saboda yawan ɗalibai da ke yin part time a FCE ranar asabar lahadi juma'a da asabar ran juma'a musamman ka zo karfe 6 na yamma ka ga shiga mota samun yadda ka to wannan ne ya fi sauki ko kuwa ka sai motar ka bata ta tuka ko ka tuna za ta bata bakari ka ta dole ya zama to mutum ya zama ya yi la'akari da wannan abin shi na gaba ne ba kawai za ka ɗauko littafi a rubuta ga yadda abin yake ga ainihin dalilansu kai baka san dalilan abin da zai ba mu tawa a kansa ya ji gaskiya almutagayyira bi'a yanayi lokaci hali da sauran waɗansu abubuwa na yin tasiri akan fatawar kai kuma zai kawo kace kai ita fatawar kake nan ga wani kwaya da gaba da malamai kusan duk malamai sun tafi akan cewa saboda abin da yake yi shi ma kashe mutane ne shi yasa sai aka bada fatawa don so idan wata kasa ba ke aiki ba wata kila saboda kawai ba ta da dokokin shari'a amma dai wannan misali ne salih ga irin wannan matsala ne to akwai la'akari da irin wannan abubuwa ne to a bambanta tsakanin as-sawarif da al-mutaghayyirat sa'annan kuma ayi la'akari da bambanci dake tsakanin al-adillatul muttafaqu alaiha da kuma al-adilla al-muqtalaqu fiha na'am ta mana idan nafsu yayi wato tamtakatar wajen samun gata guda biyu to wannan nafsu ture shi yana da wahala saba ma wannan kai yana da wahala nace ne ya zamanto ainihin wato subutun sa tabbatar nafsu wannan kabai ne ba bandi ba ma'ana kusan duk malamai wanda za su yi wannan magana akan hadisi sun karbo wannan hadisin tabbatacce ne na biyu ya zama dilalar sa ba a tsabani kanta ba to in aka samu wannan ta da irin wannan nafsu ko ta samu sai na wahala amma idan nafsu ya rasa ɗayan biyun nan ko ya zama subutin sa ba kabai ba ne zanni ne ko kuma dilalar sa ba kabai ba ce zanniya ce to wannan ba sai an bi a haka bari zaki ba da misali ga sai in shiga nasiha ga su da dama shi ne misali na kan bari misali da abubuwan da suka san su ne su sani wanda kuma su ne suka dame mu ko kuma suke cikin mu ko da ban zame mu ba dai amma ya kamata mu san su saboda muna fita muna shiga wurare dukan mu ana mana tambayoyi muna tsantan kan mu'amala da mutane mabanbanta akwai social media akwai kaza don wani lokaci in kalli wani ya faru wata magana a social media da sunan fatawa abin zai baka mamaki ga malamin shimlonci na bayyana gari kullum in wani ya faru wata magana wato sai ka rasa wai wannan mutum wani ne bari mu ba su misali da hiwa da ta auku ko ya auku tsakanin wato dattijan arziki Ash-Shaikh Muhammad Nasir bin Albani rahimahullah ta'ala da kuma ɗaya dattijan arziki wannan malamin wane ne ba shi ba tsohon malamin kuna jiji a jami'a Abbas Abdulmuslim Abbas a kan hadisin azumi ranar asabar ba azumin farilla ba na farko dai shi hadisin subutun sa dama ba tsatsayi ba ne wannan dole musallama domin duk kusan manyan malamai magabata sun sun samu ta cewa a kan hadisin amma wannan ba yana nuna cewa idan wani Allah ya hore masa ya gama inganta su ba za a yi gidan su amma kuma dole a yadda ne tunda akwai wannan sabanin to sai an yi hatara wajen mu'amalar shi to na biyu dilalar sa ita ma zanniya ce ba kabaiya ba zanniya ce ba kabaiya ba kun san subutin sa ba kabai ba dilalar sa ba kabaiya ba kun ga abin ya karu masa ce za ta zama dole za a iya samun sabani duk duniya wanda yake ba za a samu sabani ba ya wahala kawai ya wahala kansa kawai ya tada hankalin kansa sabani dole a samu kuma an ɗauki malamai na duniya wanda ake kiran su malamai to kashi 99.9 sun yadda wannan sabanin yana saboda haka da aka zo a kan yadda za a yi mu'amala da wannan hadisi da aka tattake wuri dai akan inganci da wawaye sauransu tambaya ne na ƙarshe da Sheikh Abdulmuslim Abbad yawa Sheikh Al-Albani dangane da wannan matsalar shine kalmar malamin hadisi ne kai salafi aqidatan wa manhajan wa sulukan kuma kullun kiransa shine duk abin da mutum ya zo da shi kullun ya kokari ya danganci zuwa gaba da matansa a cikin magabata waye ya tafi akan wannan da ke saka nan tattauna da kai
Allahu akbar
domin Sheikh Al-Albani abin da yake rawin a cikin sai rawin ya wato ne amana haƙƙin amana adamul amana kawai ya ruwaito magana da jirgin manzon Allah ya kace ne amma yayi aiki da wannan malaman hadisi suna da baki malaman musulmi akan idan malamin hadisi ya ruwaita hadisi bai aiki da shi ba ko ashe ba lazimi bane dan malami ya ruwaita hadisi a ce wannan hadisi ne aiki da shi ko kaddara ba zai ba sai an tabbatar da ya aiki da shi ruwaya wannan amana ce ya bada amana na ilimi amma aiki da shi ba lalle zama masa ba sakin ba kuma mai karatu akan irin wannan zai ga wurare da yawa da Imam Shafi ya rawaita hadisi amma ba aikin sa kenan ba, Imam Malik ya rawaita hadisi amma ba abin da shahara amma ba kenan ba, akwai su da yawa saboda haka zai ce rawi hadisi, rawi hadisi to nan kawai gwa sun kai saboda wannan rawi hadisi ba zai zama hujja ba kenan, wannan sabanin da yana nan ba za a yi da shi ba, wani na ganin za a yi, wani na ganin ba za a yi, wanda zai yi zai yi, wanda ba zai yi ba zai yi ba, shi kana zauna lafiya in ka zauna ta kama sai kokari ka tarjihin abin da kake gani ya yi, amma ba za ka zo kai mutane ki faɗe kwala ko ka zauna hanyar nan ita ce tsara ɗima sai zama akwai matsala. Nasiha ta wani yan'uwa lallai ne malamai masu tafsiri da karantarwa da wa'azi su yi ƙoƙarin fahimtar fannin maqasidish shari'a, manufofin shari'a, saboda wannan ma wani jigo ne babba wanda rashin fahimtarsa yake haifar da matsala. Yana daga dalilin da ya sa wasu daga cikinmu ƙananan ɗaliban ilimi muke kaddara irin su al-Doktor Yusuf al-Qardawi duk da irin abin da wasu malamai ke faɗi game da shi, saboda gaskiya bai yarda ya rufe idonsa daga waɗannan haƙaiƙin ba, ya ainihin wato taka dauri mai yawa a wajen abin da ya shafi fito da martabar maqasidish shari'a, kuma abu ne wanda yake yana nan, yana nan shekara 800-900 akwai wannan fannin tun ma zamanin Imam Shafi a cikin al-Ummu a cikin ar-Risala ya kawo da sabuwa da ke da alaƙa da wannan, amma dai fannin ya fito sosai to ma ya ga shekara 800-850 yau har ya zama wani fanni mai cin gashin kansa, wasu na ganin yana cikin usulin fiqi, wasu na ganin ma yanzu ya kai matsayin da za a cire shi a ware shi, saboda rashin sanin wannan zai hana malami mai tafsiri ko kuma mai wa'azi ko mai karantarwa ɗabbaka ainihin ƙa'idoji na maqasidish shari'a wajen fuskantar da nasu taujihul nafs ko kuma fahimtar hukunce-hukuncen da ke cikin nassofi, fahmul ahkam ko kuma fada da abubuwan da nafsu ya kunsa, tawsimu dilalatul khitab baro babu misali ba daya ibnu abi shayba ya rawaita asali daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu kowa ba da dan abbas an taba zuwa aka tambaye shi shin wanda yayi kisa na ganganci zai iya tuba aka tuba sa, yace la taubata illa an yastaghfira Allah, ba za ka tuba ba sai yayi tuba to amma sai wata rana ana zaune sai wani zuwa da shi yace maka Allah ta bada malam wanda ya kashe wani da gangar in ya tuba Allah zai karba, yace la taubata illa Allah bai taɓa samun tuba karɓan tuba daga wajen Allah sai wata kawai zai mutumin ya tafi cikin tashi, bayan ya tafi sai almajiran Abdullahi dan Abbas suka ce masa amma kana gaba da malam abin da muka sani game da kai shine ana karɓan tuban san ya tuba, sai ce eh na lura fuskar sa ne sai naga alamar fushi yana san fatawa ne zai kashe wani, sai suka ce mu ko za mu samu su saka ga ya je yana ainihin maida ya hu tsakanin shi da wani yana neman ya zama makami, da ya samu fatawar Abdullahi dan Abbas ne da yayi wata zai kashe shi ne daga nan sai ya tuba, sai malamai suka ce me yasa Abdullahi dan Abbas ya ga ce yayin da aka yi da maqasidish shari'a mecece manufar tuba, mecece manufar tuba domin mutum ya gyara ya yi nadama ya damu ya zama ba zai ƙara yin wannan ba, ba manufar kenan ba, to shi yanzu yana son lafiya ne ya je ya aiwatar da abin sannan ya dawo ya ƙarfafa tuba, manufar shari'a a tsare daruriyat a ainihin kare hajiyat a haɓaka tahsiniyat daruriyat guda biyar addini rayuwa mutunci dukiya da hankali a ba su kariya, hajiyat a ba su kariya saboda suna da alaƙa mai ƙarfi da daruriyat kamar harkar ilimi, ana iya tsara hankali ba da ilimi ba, amma ilimi ba kowa ne dole ya zama malami ba,
saboda haka ilimin gwargwado na lalura in yau ce lalura ya zama hada bai ya tashi daga ruwa mata kowa da dole sai aure ne zuwa lafiya wanda ya bai aure ba zai zama lafiya lafiya amma mafi yawanci za su cikin ni abu kaga zai zama zarura zai kuma ya zama hada ko to abun mutane ne a fada su abun kasa su kana da gida dan kuci ba dai kana da gida ba amma ka samu katan gida ba ba ya ba ne ba kana da mota daya sai ka jira matan ka taje na kai yara ka dawo kallon kafta ko kuma kai kullun kana mijin kana waye zaka ji dauka misali kike ba sai zan ka samu daman za ka samu da ni bayan ce ka ba irin wannan domin manufar ita ce a ainihin jawo amfani a cika amfani a kuma ainihin tunkuɗa barna a kuma rage ta to in dai wannan shine abinda shari'a ta zo ta yi to rashin sanin makasin ko shakka babu babbar illa ce bari babu wani misali yanzu akwai bambanci tsakanin abin da yake shari'a ne ko yana cikin sha'ir ne na shari'a saboda ana ɗaukarsa a cikin sawadi akwai kuma abin da yake kila yana cikin sha'ir ɗin amma ana ɗaukarsa cikin mutagayyira kuma wani lokaci wani na iya saɓani da wani a cikin malamai a kan wannan ƙabila misali kiran sallah da alfakuwa abin daga wuya wai mai cece manufar kiran sallah asali eh sanarwa jiyarwa to shi kenan tun da jiyarwa sai wani yanzu ya ce to tun da dai akwai alfakuwa to ni a masallaci ina cikin masallaci zan kwana kiran sallah za a ji wani kuma zai ce ni sai na fito waje kamar yadda ake lokacin da babu amfakuwa in yi don ta dai karin da ɗaya ne da na ciki da na waje amma sai na fito kuma domin ina so in kiyaye martabar fitowar na farko to waye abin da ta hankali a cikin akwai babu an yi ƙoƙarin fahimtar makasid ne dangane da wannan me ke ce makasid ɗin wani yana ganin makasid al-asali ko al-maqasid al-maqsad al-asali shine kaw al-i'lan sanarwa saboda haka yaga ko yaya ne sanar yayi wani kuma yana ganin al-maqsad al-asali al-asasi doriya akan sanarwa akwai kuma izhar ash-sha'ir saboda haka fitowa yana ƙarawa abun martaba saboda haka sai to me ta hankali har aka lura wannan manzon lafiya ne gida ne wannan kuma sunan akan wannan don Allah ba ya kamata to fahimta makasin shari'a wallahi fage ne mai fa'in gaske ina fata wata rana a shirya wato workshop a shirya taro na musamman akan wannan don wannan matsalar na rashin fahimtar wannan wallahi yana ci kamar wutar daji cikin sai nasiha ta biyar ina nasiha ga kaina da ku da sauran yan uwa baki daya da kokarin yin karatu da kyautata fahimta game da yadda ake mu'amala da sababbin abubuwan da ke shigowa al'umma lokaci zuwa lokaci annawa zuwa tsakani da Allah fikrun nawazin yadda wasu suke daukar sa ba haka yake ba tsakani da Allah sannan kuma ba zai zama dalili ba dan ka samu littafi kwara daya na wasu malamai da suka tattaru suka rubuta ko malami daya ka dauka yadda ya tsinci wannan kabiyar ko matsalar ba wata fahimta sai wannan duk wanda ya tsinci matsalar sabanin wannan fahimta kamar ya zo da wani munkaran ne nan kawai wasu gaskiya wannan hadari ne a yini dole ne mutum zai faɗa kirjinsa mai buɗe kirjinsa don ta'assubanci ba daidai ba ne ta'assubanci ga mazhaba ko ta'assubanci ga ra'ayin wani malami ko ta'assubanci ga littafan waɗansu da sauransu duk ba ya daga cikin koyarwar musulunci e dole gwargwadon abin da Allah ya more maka na fahimta a mataki-mataki ka zama mai takatsantsan karkai ta kace kowane abu sai ka ɗauka domin haɗarin su shi kuma amma ran da duka kai yadda za ka yi ɗaukan wani abin ka karanta saɓanin wanda ka saba to ya kamata ka karanta don ka fahimci shi ma abin da aka ce wannan shi ne adalci na ilimi kuma shi ne yake ba dama a sauke amana ka ilimi fitrun nawazil muna da bukatar sa ƙwarai da gaske malamai suna son mutum-mutum Allah ya saka masa alkhairi a wannan zamanin daga cikin wanda suka shahara da kokarin mutum-mutum akan irin waɗannan kabaya da masaki daga annazila akwai Dr. Yusuf al-Kaddawi Allah ya bashi lafiya akan wannan ya samu kalubale da yawa a ikraba da sauransu amma dai maganar ita ce ya ba da dama ɗaliban ilimi sun ƙara wayo da ana maganar gidajenci gidajenci wannan ayyar sun ana samun gidajenci a cikin saboda rashin mutum ya ce malami ne kawai ya sani ko kuma littafin suwa na kaɗai na sani ko su kaɗai ne da su wala mai gidaje ne ba kawai a harkar ilimi Allah ba kawai ne a harkar ilimi wallahi dole ka fara da matsala daya yanzu kamar misali misali ta bada da matsalar azumi ranar asuba a yayin da kina wani zabi ne kawai karanta ko biyu ko uku an bar mu da tafi ta fahimta akan wannan matsalar littafai fiye da 50 akan wannan wani kuma ya karanta da biyu uku yana sama sifa cikin al'umma ai ga da akwai ba an samu matsala ke bi sabi ne ba haka ya kamata ilimi ya gina shi tsakani da kuma wasu ku a nan ku ne hakikalin malamai masu karantarwa an gaban mu ai ya yi ta rikita ne kawai muna ta boko kawai cike nan boko kawai muke ta yi ɗan ranar lokacin da aka samu ne ɗan ƙyar sai ga mutum ya zo a ɗan abu amma ku kullum ne wasu mu a nan kullum aiki su ke nan ba za ya kamata a same su ko a haka ɗai su tabbatu a haka ɗai saboda in ba haka ba sai a samu shi da tsarin shugabanci na musulunci da abin da yake kunsa na ka'idodi ilmu siyasa da shari'a ya ake mu'amala da shugabanni ya ake mu'amala da abubuwan da suka zo da shi saboda akwai wani ka'ida da sanya da malamai ke cewa tasarruful wali manubu me bil maslaha abin da ake kaddarawa shi ne shugaba duk abin da ya zo da shi na tsare-tsare politics schemes waye-waye ana kaddara cewa ya gina ne akan abin da zai kawo al'umma amfani to yanzu kafin ka tura wannan cewa na wani ba haka bane kana bukatar kai jira tsakanin wannan abin da aka zo da shi ya akai ba zai amfani al'umma ba me ya matsalar sai ka gano to daga nan ka san cewa tasarrufin wali akan wannan kabiyar ba manutun bane bil maslaha in ko ba haka ba ba za ka faɗi haka ba misali yanzu kamar isharatun ruhu traffic lights akwai wanda daga waɗansu daga cikinmu za a ga ɗaliban ilimi an tsaye da su suna gaban ka an tsaye da su ga ainihin ɗan sanda ko ko mai ba da hannu ya tsaye da su mutum gemunsa ya kusa kawo ainihin ci abin nan ƙoƙon zuciya in ka gan shi kawai ka ga alali na addini kuma mai wa'azi ne kila ma hudu ba juma'a zai je amma zai saba ma wannan mai bada hannun ya wuce shi a ganin sa ai bai saba ma Allah bai saba ma shari'a inda an fahimci makafin shari'a za a gane an saba wallahi an saba me ya amfanin wannan tabbatar da amni da nizam da adala a cikin al'umma wayannan abubuwan ba su shiga bane addinin musulunci to wanda bai zo da abin da zai ta'a tsinin ya yi bi addini ne ko ya saba ma addini ya saba ma addini ya saba ma addini to wala ga mutum ba zai burge ba ya ce dan me rantsa wani ya bada hannu ya yi haka yau no ya zai wuce ko a busa ko kuma traffic light din jani dan ja ta zo kawai wuce a busa wani lokacin kusa hadari wani lokacin ma hadari ya ce Allah ya kawo Allah ya kawo bayan tun farko ya saba ma shari'a ko kuma ga mutum ya jawo wani bari yana faɗin abin da ya shafi al'ummar musulmi a fili gaza-gaza istirajiyat na al'umma abubuwan da ya kamata a ce kawai mutum goma a shirin da za a zauna su tattauna kawai sai mutum ya je kawo hannun bari kawai ba da ya ta caji ya ta caji kuɗi ba juma'a ne a wa'azin ƙasa ne ko local government ko na kaza ne ko mutum ya saba da abubuwa yake ga dama wasu abubuwa ba tare da hakiki ba ba tabbatarwa ma cewa abin haka yake ko mutum kawai ga ba a Facebook kawai ne ya hau kawai ko a kan shi ba a Facebook sai ne
Facebook. Bayan a cikin Facebook din nan akwai al-mawquza, akwai al-mutarakkiya, akwai an-nadiha, akwai ma akala sabo, duk akwai. Akwai ma wa illa lighairillah, duk akwai. Amma wai wannan Facebook din ko Twitter ko WhatsApp abin da ya gani ba tare da hakiki ba, ba ma masdari na wannan abu, ba ma ka source ba. Za ka mutane wasu kawo ruwa irin mabambancin nan ko abu na wasa ko na ƙarya wai a bayan wai nishaɗantarwa wani a kansa ba zai rika kawai sai ka ji shi ya yi hudu ga juma ha ba zama me ya haka ma haza a wannan bai dace da ilimi ba to akwai buƙatar a fahimci ilmu siyasar shar'iyya saboda cikin watan ramadana ya ka zo mutane dangane saboda abin da saka mutum ya buga bau ya saki bau ya ka zai shi kenan ba abin da ya dame shi kawai sannan kuma ga fikrul wasa'il shi ma abu ne muhimmi da ya kamata a ce mai wa'azi mai karantarwa mai tafsiri ya lura sosai abu na karshe nasiha ta shida ina mana nasiha gaba ɗaya mu da sauran yan uwanmu da ba su anan da mai hatara game da bid'antar da mutane tabbi abu kaɗan ka ce bid'a ɗan bid'a bid'a ɗan bid'a kowane abu kawai bid'a la ilaha illallah ko kuma dinki na fata ga mutane ko wani dan karama ku sai kawai tafsir ai wannan fata ai waɗannan fata tuni ballantana uwa uba takfir kafirai ne mushrikai ne kaza ne duk waɗannan ba a yin su ba tare da kwakkwaran dalili ba wanda zai karɓar tawili sannan kuma ko da dalilin ana la'akari da bambancin da ke tsakanin sifa da bambancin kuma da yake ta'ayini faɗin aiki da hukuncin mai aiki da kuma ayyana mutum a dangana masa hukuncin aiki ko kuma lazarin aiki misali akwai bambanci tsakanin wane ɗan bid'a ne da kuma wane ya aikata bid'a ko babu wane ya yi abu na ɓata wane ɓatacce ne wane ya aikata aikin kafirci wane kafiri ne ba bambanci dole akwai bambanci akwai da ayyini akwai kuma siffantawa to ya kamata mu rike harshen mu kiyaye harshen bid'antar da mutane kowane abu bid'a kowane abu da kankani da babba bid'a kowane abu ɓata kankani da babba ɓata kowane abu kafirci wannan hadari ne ga mai tafsiri hadari ne ga mai wa'azi kuma hadari ne ga karantarwa yan uwa na dan jamu ma kai da mai tsammani amma dai na faɗi nasihohi na guda shida akwai sauran abubuwan da dana zan faɗi na ga waɗannan shida amma ba zan faɗe su ba saboda yanayi na lokaci ya kamata yan uwa mu mai da tunanin mu mai waiwaye da ake cewa a nan tafiya tsakanin da Allah akwai abubuwa da ya kamata su ba muhimmanci kwarai domin tafiyar mu ta ƙara kyau wasu lokutan akan yi zargin cewa wasu iri-irin mu ƴan tarafi mukan kaman dawo da hannu a gobe baya an wuce abu kaza mu dawo da shi wallahi ba haka bane duk manufar ita ce ta gyara kayanka ba wanda zai zo gaya mana wannan sai mu saboda mu muka san matsalar mu mu ya kamata mu haɗa mu juna matsalar mu ne muke addaban juna da abubuwan da bai kamata mu addabi juna da su ba mu muke jifan juna da kalmomin da ba su cancanta ba mu ne muke zuwa mai maganganu dan an tashi aka auna mu a skeli da ilimi da ga a ai ga waɗansu abubuwa wanda larura ne ga ɗalibin ilimi amma ban ma da su ba wannan ba yana nufin cewa yadda nake faɗi na san su bane a ni kawai na karanta ne malamai sun ce ni ma ban iya su ba amma ni kawai na dai kawo ne cewa malamai sun ce ai wannan saboda haka da ni da ku ya kamata mu tashi mu nusu mu san su ko mu aiwatar da su mu tsammaka waɗannan ƙa'idodin mu kiyaye mu san bambancin su sannan mu ba da himma a kansu kamar yadda wannan maka su da shari'a ne za ka ji ma ba ma a magana da wuya ma yanzu kila a zaria za ka iya cewa daga shekara goma zuwa yau kila ba a yi lakta guda uku a kan maka su da shari'a lakciyoci uku ka can amma an yi lakciyoci a kai rigimar azumi ranar asabar ya fi ɗari wanne ya fi mahimmanci wancan ko wannan saboda ka ce zama wancan aulawiya ba mu da su
mun saki abin da suke wajibai da su gyara tarbiyyarmu su inganta tarbiyyarmu su kyautata ainihin alakar mu da Allah su tsarkake zukatanmu da sauransu mun koma muna yin wasu abubuwa wanda bai tsotsaye irin su Bakar Abu Zaid da suke kira su buliya kawai mun saki abin da suke muhimmancin koma abin da suke muhimmancin su bai kai ya kawo ba ba wai dan ba su muhimmanci bane su ma kullun a bi komai tartar yadda hadisi yazo haka ake so to amma wajen fahimtar hadisin inda an samu sabani to shike nan zan ce tawa bai sai ta ce ka ji bara da ba wata hanya sai wannan ka ga sai zaman nan tsananta maka kaina na kuma tsananta mu suna ina roƙon Allah ta'ala ya mana bantakatar wajen fahimtar addinin sa da kuma ba mu ikon aiki da abubuwan da muke ji na ilimi Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi Allah ya taimake mu wajen ainihin zama kyakkyawan misali jagorori a cikin al'umma wajen abin da ya shafi tsoron Allah da haƙuri da kyautata al'amura kamar yadda aka faɗi tun farko kila ga wannan kuma daga baya wannan abin da na gabatar ba ni ya kamata in ba ma cikin ma tsari karbata lakcin da ya kamata a yi sai gobe ne za a yi saboda shi wanda ya zo gabatar da Abdul Qadir bai samu zuwa ba sai ainihin wato gobe insha Allah ta'ala kuma ya ba da uzurin sa na san su wanda suka shirya za su ƙara bayani in Allah ya yarda ni dai kawai in dai ce zuwa dan gabatar da wani abu ne wanda ake jin kila sai dan amfanar kuma da sadan aka ga mani saboda haka na ga to bari zuwa dan gabatar da wayannan nasihohin na don shirya dai abu guje na kawo wannan abubuwa da nake fata su amfane ni kuma su amfane ni kuma da wasu wanda ba ma su sanar Allah ta'ala ya sha mu dace ina kuma godiya ga su dan uwa wanda suka shirya wannan ainihin zama kuma suka ga cewa kila ba zan kunyata su ba idan sun man magana zan an sa ko da babin karambani da zan kuma yi suna dai ganin dai zan yi wannan karambani in zo na gabatar da ko da zai na ganin wannan kyauta ba ko ne don haka su ma na gode musu Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya saka da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته